Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar gizo za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakub mai kiri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewa an dakatar da shugaban karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba. Biyu bayan binciken da aka gudanar don a gano masu cuna tashin hankali a yankin Mambila da yake ci yake cinyewa. Bayan haka muna da rahoto akan taimako da gwamnatin tarayya take baiwa marasa galihu, inda wannan taimakon ya kai jihar Bauchi, inda aka ba mutanen da za su amfana da wannan taimako 10,000. Za ku kuma ji hira da wakilin mu Salisu Shehu Ashaka, yayi da shugaban wata kungiya ta Konsen Najeriya wacce take kira da a dakatar da shugaba Buhari saboda rashin lafiyarsa da ke hana shi aikin shugabancin kasa. Wakilin mu a Port Harcourt kuma ya aika mana da rahoto akan ziyarce-ziyarce da shugaban masu rajin ballewa daga Najeriya Namdi Kanu yake yi, inda yake ba za a gudanar da zabe a jihar Anambra ba a lokacin da yake ziyara a gurin. Muna kuma dauke da sharhin wasu jaridun Jamhuriyar Niger wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar, da sakonni kuma da kuma saurare kuka aika mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun tsare masu zanga-zanga sama da 100 a birane daban-daban na kasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen shekara nan. An yi zanga-zangan ne a Kinshasa, babban birnin kasar da birnin Goma dake gabashi, da wasu biranen kasar da dama. Waɗanda suka shaida boran a birnin Goma sun ce yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar. Yayin da a Kinshasa kungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama na ɗan wani lokaci. A jiya Litinin, ofishin kare haƙƙin bil'adama na haɗin gwiwa da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo ya yi alawa dai da tsare masu zanga-zangar da aka yi, yana mai cewa kama mutane ba bisa ƙa'ida ba ya yi hannun riga da yunƙurin neman bayanai da kuma 'yancin yin taro, waɗanda duk kundin tsarin mulkin Congo ya ba da damar a yi. A watan Disambar da ya gabata, wa'adin mulkin da doka ta tanada wa shugaba Joseph Kabila ya cika, wanda shine na biyu na kuma ƙarshe, lamarin da ya haifar da tarzoman siyasa a ƙasar.
Yayin da ake da sakon Twitter da ke cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa General John Kelly mai retire, wanda mutum ne da bai amincewa da rainin wayo, a matsayin shugaban ma'aikata na fadar White House. Trump ya naɗa Kelly ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa wacce ta kwashe watanni 6 tana fama da matsaloli da suka hada da samun koma baya a fannin aiwatar da tsare-tsarenta da sauyin ma'aikata da kuma kwarmatawa manema labarai sirrin gwamnati. Cikin sa'o'i aka mika wa sabon daraktan yaɗa labarai na fadar White House Anthony Scaramucci takardun sallamansa a wani abu da ake ganin alama ce da ke nuna cewa wato Kelly ba zai nuna sani ko ba sani ba sabo wajen gudanar da aikin sa, matakin da Reince Priebus ya kasa dauka a lokacin da yake shugaban ma'aikatan fadar White House. Salaman ta Scaramucci na zuwa ne sama da mako guda bayan da aka yayata zuwansa a matsayin wanda zai maido da martaban sashen yaɗa labarai ta fadar White House. Zuwan Scaramucci ya haifar da tarɗar a zukatan ma'aikatan fadar, bayan da ya yi barazanan zai kori duk wanda yake ake zarge da kwarmatawa bayanan sirri ga na gwamnati ga manema labarai. Sai dai ba da jimawa ba, Scaramucci ya samu matsala bayan ya yi wata hira ta wayan tarho da wakilin jaridar da New Yorker, inda ya furta wasu kalaman batsa wanda suka janyo wa gwamnatin Trump abin kunya.
Hukumomin Rasha suna haramtawa jami'an diplomasiyyar Amurka da iyalansu yin amfani da wani gidan shakatawa mallakar Amurka da ke wajen birnin Moscow, a wani mataki na mai da martani da shugaban fadar Kremlin Vladimir Putin ya dauka. A ran Lahadi ta gabata, shugaba Putin ya umarci Amurka ta rage yawan jami'an diplomasiyyar 775 daga cikin 1,200 da ke zaune a kasar, a matsayin martani ga sabbin takunkumin da Amurka ta kakaba wa Russia saboda hannu da su sa a zaben shugaban kasar da aka yi a bara. Zuwa yanzu shugaba Donald Trump bai ci uffan ba tun bayan da Putin ya ayyana wannan martani. A jere Litinin da aka tambayi sakataren yada labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders kan matakin na Russia sai ta ce suna duba zaben da suke da shi kuma da zaran sun samu abun fada za su sanar.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakaba takunkumi a kan shugaban Venezuela Nicolas Maduro saboda haramtaccen zaben sabuwar majalisa da aka yi wanda zai ba da damar sake rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar. A halin da ake ciki an rufe duk kadarorin da Maduro ya mallaka anan Amurka, sa'annan an haramtawa Amurkawa yin kowace irin hulɗar kasuwanci da shi. A jiya Litinin, sakataren baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya sanar da wannan takunkumi a nan Washington, inda ya kira Maduro a matsayin mai mulkin kama karya wanda yake watsi da ra'ayin 'yan Venezuela. A mako mai zuwa, ƙasar Peru za ta gudanar da wani taron ministocin harkokin ƙasashen waje na yankin Latin America a birnin Liman domin tattauna rikicin na Venezuela.
A ƙarshe, a lokacin da aka fara taron majalisar zartarwarsa na jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ba da tabbacin cewa za a magance barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. Trump ya yi ta jaddada cewa Amurka za ta yi maganin Koriya ta Arewa bayan da wani ɗan jarida ya yi tambaye shi. Daga baya a yinin ranar, an tambayi sakataren yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders kan ko akwai zaɓin kaiwa Koriya ta Arewa hari. Sai ta ce kamar yadda muka sha faɗa a baya, shugaban Amurka ba zai bayyana matakin da zai ɗauka ba, amma kuma kowane irin mataki na cikin zaɓinmu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kansiloli a ƙaramin hukumar Sardauna a jihar Taraba sun gabatar da ƙudurin dakatar da shugaban hukumar Mr. John Yeb biyo bayan bincike da aka gudanar akan gano su wane ne suke cuna tashin hankali a yankin Mambila wanda yake cikewa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Rayuka da dama ne masu kasaluwanta ta sanadiyar rikicin na Mambila, baya kuga dukiya da kuma dabbobin da aka kashe, lamarin da ya jawo tafiyan alatsi ne daga ciki da ma wajen jihar, yayin da kotu ne masu kungiyoyi suka magarza kotun duniya domin neman kadi. To sai dai kuma wani sabon mataki na maido da zaman lafiya a wannan yanki na tsaunin Mambila, gwamnatin jihar Taraba ta ko amince da dakatar da shugaban karamar hukumar Sardauna Mr. John Yeb sakamakon zargin da ake masa na suka ce a rikicin da ya auku, ba ku ga batun waka cika tashi da dukiyar al'umma. Tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi suka zargin cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a wannan rikici na Mambila. To sai dai ku yanda wannan ma ke faruwa, kansilolin karamar hukumar Sardauna sun ma gabatar da wani kudurin dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. John Yeb kuma ba tare da wani jinkiri ba. Gwamnatin jihar ta amince da wannan dakatarwar, inda ko aka rantsar da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar Barangwado Yusuf a matsayin shugaban riko. To ko shin kulliya za ta biya kuɗin sabulu da wannan dakatarwar da aka yi wa shugaban karamar hukumar, ga dai ma ta bakin shugaban riko Barangwado Yusuf?
Amma abin da yake ciki a kai mu samu kwantar hankali, an so a dan dakatar kuma an dakatar ciyaman wanda da yana aiki saboda a samu fili a hada kai mutane duk manoma da wayanda suna kiyo a hada kai mu daya mu samu zaman lafiya a nan kasan da muna ce Mambila Plateau. An dakatar da shi saboda a samu zaman lafiya tukuna.
Yanzu haka wannan dakatarwar to nema ta soma jawo cece ku ce a jihar, inda masana shari'a ke fa ganin akwai abun dubawa. Barista Idris Abdullahi Jalo da ke cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin jihar Taraba ya ce kansilolin ba su da hurumin dakatar da shugaban garma hukumar, to amma ko suna da ikon tsige shi.
Kansiloli ne suka zauna suka dakatar da ciyaman bisa wani dalili, sannan banda vice ciyaman. So babu dalilin da yasa ba za a ba vice ciyaman ya rike ba. Da fatan su ba su da wani enough provision a constitution da ya kowane affairs su domin matattun zanen su ba under federal system suke ba. Zai haku duk abin da ya faru da chairman yau in shi zama vacant automatically vice chairman ne ba sai an gaya wani ba, automatically sai dai idan suspension din ko impeachment ya tafi da su duka, wannan kuma leader zai dauka pending lokacin da za ki zabe in impeachment ne kenan, in kuma suspension din ne pending lokacin da za a listen suspension ne.
A wayanzu Gwamnatin jihar tace za ta ci gaba da neman bakin zaren magance tashin hankulan da ake samu a jihar Taraban, inda ko kwamishinan yar labaran jihar Honorable Anthony Danbran ke ma kira ne da ake kai zuciya nesa.
Ina roƙon al'umma jihar Taraba, yan wana, ina roƙon su dan Allah, yadda ake hura wutan wannan rikici a kai nan a dawo nan yana ba mu kunya. Dan Allah yana bata mu a gaban duniya. Ko Allah ma ba zai taba jin dadin mu ba, duk da albarkatun da Allah ya bamu nan in ba mun yi hakuri da juna ba. Muna nan kaman uwa da uba da yanzu kaman ko a kowane iyali fa a Taraba akwai ba za addinin nan guda biyu fa ba a rasa su a ciki ba a Taraba da kake gani nan. Man bilawa nawa ne musulmi, Allah ka ji san yawan in ka shiga gidan bafulatani ba za ka rasa matan man bila wurin ba. Ya za a yi a ce ga yanwanka kanwarka ko adanka, ai wannan abun ya kamata mu ji tsoron Allah.
Honorable Anthony Danbran kenan dake ma zama commissioner yar labaran jihar Taraban. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz a jihar Bauchi kuwa, wato shirin gwamnatin tarayya na taimakawa marasa ƙarfi zai fara ba da kashin farko na taimako, wanda mutanen da za su amfana da wannan taimakon za su kai 10,700. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na da ci gaban rahoton.
Yadda rabon kudaden tallafi wa talakawa a jihar Bauchi kenan yake gudana. Alhaji Mansur Mansoro shine mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a wannan fannin. Ya yi mini bayani game da shirin da kuma fatan abin da ake son cimmawa.
Wannan kudade kamar yadda kuka buga ana biyan su karkashin wannan shiri ne da ake kira conditional cash transfer, wanda gwamnatin tarayya ta ware kudi don taimaka ma gajiyayyu da ainihin marasa ƙarfi. A jihar Bauchi kimanin mutane 10,700 ne ake ba su wannan kudi. Ana sa ran suna ajiye wani abu a gefe, in sun gama sun dan tara wani kudin da za su fita daga cikin wannan talaucin. Hasashen da muke da shi in an kai ga kawo ƙarshen wannan shirin nan da shekaru biyu, a jihar Bauchi za ta amfana da kudi mafi ƙaranci naira biliyan 1.3.
Jami'i mai sa ido kan yadda ake aiwatar da shirin a jihohin Najeriya, Muhammad Jiya, ya ziyarci jihar Bauchi. Abin da yake
yanzu da muka zo nan Bauchi muna da jihohi guda 9 da muka fara a Niger, muna Kwara, muna Kogi, muna Osun, muna Ekiti, muna kuma Oyo, muna Borno. Tsarin da aka bi shine muna da list din da zamu kaje a manna wayannan mutane kowa wanda suke cikin community din su je su duba wayannan shine sun cancanta a basu. In aka ni akwai wanda aka gan cikin a list din an ce ai gidan nan fa suna da wadata za a cire su. Target din government shine tallafawa na abinci, yawancin mata ne suke girke, shine yasa mata suka fi yawa.
Waɗanda suke amfana daga shirin tallafin kudaden su ma sun tofa albarkacin bakin su kamar haka.
Ni sunana Aisha Muhammad.
To
yau kan na samu 10 ƴaƴa na marayu, miji na ya rasu, muka sai mu je mu ci abinci da shi. Wancan karmar aka ba mu azumi duk abinci muka saya muka ci.
Ba gana cikin 10,000 nan da ake baki za ki iya dan ware wani abu ki dinga dan sana'a haka wanda zai dinga dan shigo miki ta rotisi?
Eh to sana'a kam ina dan kayan miya busheshe, na kan yi dan busheshen kayan miya. Yawwa yanzu kuma da dan yanke da ma shiga muka dan auni gyada mu dafa muna sayarwa.
Sunana Maman Zainab Salamatu Abdullahi. Mun yi munna, mun yi farin ciki, mun gode wa Allah da Allah ya kawo lokacin da damu san gwamnati tana yi da mu. Wannan 10,000 da aka bani ita zan je in yi jari da shi. In Allah ya samu albarka a ciki sai ka ga yawo kaka ya zama mun 100,000. To abinda zan je ɗan sana'a na cikin gida namu na mata ma zan gyada nake yi. To dama kuma yana ciniki amma har da Allah rashin jari shi ya hada ni ci gaba da yi. Amma yanzu na samu wannan kuɗin yau ina komawa he kasuwa. Sai aulo gyada in zo in soya ta in yi karago da ita.
Daga Fadar Bayam Karamar Hukumar Bauchi Local Government. Allah ya bani.
To mai samu.
Naira 10,000. Alhamdulillah abubuwan da yi shi don sai abinci kuma zan matana ta ƙara jari. Ina da yaya guda 4 kafin wani al'amari ya sauri bara nake yi.
Yanzu ka bar yin baran kenan?
Ba zan ce da bari ba saboda yanayin bukatun da suna jewa da ni iyalaina duk auyana yake na matana da yaya duk auyana yake.
Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar Allah da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku hirin wakilin mu Salihu Shehu Ashaka da shugaban wata kungiya mai kiran kanta Concern Nigeria Deji Adeyanju inda yake kira da suke kira da dakatar da shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda rashin lafiyarsa kamar yadda dokokin kasar suka yi tanadi. Ga hirar ta su.
Sunana Deji Adeyanju ni ne convener na Concern Nigeria kungiya mai kare haƙin dan adam ba kasan da za gan cewa shugaban kasa ya bar kasan har kwana 90 me za gawa duk duniya yanzu ka ga abubuwan da CNN suke faɗa ana wa Nigeria dariya cewa shugaban kasan mu ya gudu ai ɗan Nigeria ba dabbobi bane mun san abin da muke yi kuma mun san me yasa ɗan Nigeria suka zabe Buhari saboda sun zabe shi ne dan sun san cewa zai gaskiya kuma zai fada musu gaskiya a kowanne yoshi
shi shugaban nan kamun ya tafi ya rubuta shi ka yi miyo sai banje shine yanzu mu kadahin shugaban kasa to baka ganin ya riga ya dauki wannan matakai ku kuna so ne ku dinga jawo kace na ce
ba haka bane ai yanzu shi professor Yemi Shibaja ba shi da wani karfi ba shi da wani power na yin komai a kasan nan duk wanda suka tare da Buhari su har yanzu suke su ne suke rike kasan yanzu sun rike kasan kasan ba zai ci gaba ba
amma wannan fa zargi ne kake
wannan ba zargi bane ka je ka tambaye shi Osibajo din ko yana da wani karfi lokacin da yake so yana da minister ba dole ne suka kira shi a London ma yazo ya ga baba ba baka ga mutane da suke cikin azuro suke kullun suna cikin complain cewa yanzu kasan ba komai ya tsaya tun 1960 ana ganin shugaban kasa iri-iri a kasan nan ai mutum da ba zai iya zuwa rike Nigeria ba saboda ba rashin lafiyar shi kasan nan ba zai ci gaba ba saboda shi baya jin lafiya na karshe abin da ya sa muke so mu yi wannan abin in Buhari ya dage cewa dole ne sai ya ci gaba kuma ba zai dawo aikin shi ba dole ne ɗan majalisa su cire shi su kafa komiti kamar da constitution ya ce
to shine nake so na kai ka baka ganin cewa kamar kun yi azarwa biyu saboda majalisa ita ce ta da kuma majalisa ministoci ta tune suke da ikon su kafa komiti da zai bincika waɗannan abubuwa su san matakin za su dauka kamar ku yanzu ku muce gona da ido
in zamu fara wannan abun zamu yi wa shi bajo magana mu ce kun dai gan cewa ɗan Najeriya sun iyakar kokarin su tun lokacin da yake zuwa asibitin nan ɗan Najeriya ba su taba magana ba yanzu amma yanzu mun gaji dole ne ya kafa wannan committee din in bai kafa ba abubuwan da muke so mu fara da shi Osibanjo either akan Osibanjo din ne zamu fara zamu ga ɗan majalisa cewa su cire Osibanjo ai saraki zai kafa committee din na bincike lafiya Buhari in zai iya ci gaba sai a bari ya ci gaba in ba zai iya ci gaba sai a cire shi
idan ku fara wannan abun majalisa ta zo bata saurare ku ba mun wani kuma taki za ku dauka
ɗan Najeriya ba su ne suka zabe Buhari ba ba su ne suka zabe ɗan majalisa ba ba ku ga abin da ya faru a Libya ba a Egypt ba a ko ina ba ɗan Najeriya sun fi karfin Buhari sun fi Buhari sun fi Osibajo sun fi ɗan majalisan nan in aka zabe ka ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba za a cire ka ne za mu fara wani abin dole ne a saurare mu dole ne kuma a yi abin da muke so saboda mu ne muke zabe duk wanda suke a wurin ɗan majalisa.
A gaida Salihu Shehu Ashaka da bakunsa. Shugaban masu rajin ɓallewa daga Najeriya Nnamdi Kanu ya ce ba za a gudanar da zaɓe a jihar Anambra ba a babban zaɓen ƙasar da shekarun 2019. Nnamdi Kanu ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake ziyara a jihar Anambra ɗin ga rahoton wakilinmu Sule Lamido.
Rigimar da ta taso ta ƴan Biafra da wa'adin matasan arewacin Najeriya da suka bayar na Oktoba da matakan da aka dauka wajen dinke duk wata baraka. Sannan kuma shugaban kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya wato MASAF Mr. Nnamdi Kanu an bayar da shi beli a baya-bayan nan tare da shimfiɗa masa wasu ka'idodi zagayen da yake dai da dimbin jama'a da ke tururuwa masu sharhi kan al'amura na ganin cewa hakan ya isa haifar da matsala ga tsaron kasa. Ziyarar baya-bayan nan da Mr. Nnamdi Kanu ya kai a jihar Anambra kuma ya jaddada cewa ba za a yi zabe ba a jihar, kuma ya je jihohin Ebonyi, Imo, Enugu da jihar Rivers, inda ya jaddada cewa jihar Rivers ita ce hidikwatar Biafra, kuma dandazon mutanen da suka raka shi ranar Juma'a da ta gabata har da dimbin jami'an tsaro kamar wani babban jami'in gwamnatin kasar ta Najeriya, daya daga cikin masu jawabi a wurin taron ya ce cewa ne muna farin ciki da kasancewa da jagoran mu Mr. Nnamdi Kanu a jihar Rivers, kuma yana tunatar da mu cewa danyen man jihar Rivers na ƴan jihar Rivers ne kuma suke da ikon sa, amma mu kuma muna goyon bayan ku domin kafa kasar Biafra. Da tarukan da ake yi dai suna fadin Biafra Biafra, kuma suna da tutoci a hannu. To wai shin an sasanta wannan magana ko kuma ana cikin rudani a kasar? Ga ma ra'ayin wasu ƴan kabilar ta Ibo.
Muka ma bin nan da kaluna su Biafra 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 muke ano kwansu no biabu no.
Wannan yana cewa ne a cikin harshen Ibo. Muna jiddada wannan zagaye da jagoran mu Mr. Nnamdi Kanu ke yi, kuma muna goyon bayan sa domin kafa sabuwar kasa ta Biafra. Shi kuwa wannan yace
Chibuzo, what Nnamdi Kanu doing is doing well, the only thing is we don't need problem, we can do it peacefully.
Yace suna na Chibuzo, abinda Nnamdi Kanu ke yi abu ne wanda ya kamata, amma dai ba ma son abinda zai kawo tashin hankali, kuma yana iya ci gaba da abinda yake yi saboda mu ba ma son a sake gudanar da yaki a kasar ta Najeriya. Muna goyon bayan Mr. Nnamdi Kanu 100%, amma wasu shugabannin yankin na kabilar Ibo ba sa goyon bayan sa. To ko me yayi dokar kasa ta ce dangane da wannan dambarwa? Barista Ma'azu Liman Yabo lauye ne mai zaman kansa a Najeriya, kuma ya muna fashin baki a kai.
Ita babban kotun da ke Abuja wadda mai shari'a Bedra Murtalayin Yako belin da ta bayar su a tagindan ya kusan sharuɗa guda goma, kuma ɗaya daga cikinsu haranta mishi irin wannan abu da yake aikatawa na tara mutane da mutum goma da kuma gangami na abin da yake kira tare da shi wanda yake shi ne musabbabin gurfanar da shi. To kaga wannan karara ya keta laihi abin nan sharuɗan da aka ginda ya mishi na ba da shi beli. Sannan kuma kakkamanta rukuni mai nauyi da muni na tunamanar ƙasa shi ne ake zargin shi da shi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido, wato Sule Lamido kenan. Yanzu waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ƙarfe 3 kenan da minti 23 na dare a nan Washington. Yanzu ga sharhin jaridu na ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité, wacce ta ruwaito cewa ƙungiyoyin mata a karkarar gigime sun koka akan yadda hukumomin Nijar suka yi burus da makomar wasu mata da yara kimanin 39 waɗanda 'yan ta'adda suka sace a farkon watan Yulin shekarar 2017 a ƙauyen Ingalewa bayan sun hallaka mutane 9. Ƙosawa da wannan halayya ta ma'aikatan Nijar ya sa matan gigime kiran wani taron gangami wanne a yayinsa suka ce a iya saninsu a washe garin faruwar wannan al'amari an dan kwatanta bin sawun waɗanda suka yi wannan danyen aiki. Gashi an shafa makonni ba tare da jin duriyar waɗanda aka sacan ba, saboda haka suka yi kiran gwamnati ta farka daga barci. Inji L'Actualité. Jaridar Le Républicain ta ruwaito cewa ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta ƙaryatar da wani labarin da tashar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ta bayar a ranar 23 ga watan Yuli inda ta wallafa wani email na ƙarya dake ambatar kungiyar da janye goyon bayan da take baiwa wani dan jarida Baba Alfa dan asalin kasar Mali dake garkame a gidan yari. Kungiyar ta SF ta ce kage ne tashar Telesa Health tayi mata, sannan ta ƙara jaddada goyon bayanta ga wannan dan jarida wanne tace an rufe shi ne saboda yadda yake sukar manufofin gwamnati sabanin amfani da takardar haihuwa ta bogi da hukumomin Niger ke zargin sa da shi. Shin an gana ne tsakanin shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da jagoran ƴan adawa Hamma Amadu? Ayar tambayar da jaridar Lokanar Amfiri ta aza kenan bayan wasu bayanan da ta samu a game da ziyarar da shugaban ya kai a kasar Cote d'Ivoire a makon jiya. A cewar ta, wata majiya mai tushe ta bayyana mata cewa shugaban kasar ta Niger ne ya buƙaci Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire ya tsara wata haduwa tsakaninsa da jagoran ƴan adawar ta Niger, duk kuwa da cewa ba sa ga maciji da juna. Sai dai jaridar ta ƙara da cewa ba ta da tabbacin idan an yi wannan ganawar ko kuma a'a. Mu cike sharhin da jaridar Le Bonhomme dake labari akan wani artabun da ya faru a unguwar Kirkisoy dake birnin Yamai, inda mazauna unguwar suka kona wata mota bayan da ta afkawa mutanen da ke shanya kayan sayarwa a bakin hanya. Direban motar da abokin tafiyarsa ma sun auna arziki, domin in ba dan jami'an tsaro sun shiga tsakani ba, to kam da sun sha dukan tsiya a hannun mazaunan Kirkisoy waɗanda suka ce sun fara gajiya da yadda yara ƙanana ke ɗaukar mota cikin yanayin maye suna hallaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, in ji Le Bonhomme. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sile Mumuni Barma, jama'a da fatan za a man afuwa da na kira wakilinmu Abubakar Lamido Sakkwato da suna wato Sule Lamido. Allah ya mana gafara baki ɗa. Yanzu lokaci ne da za mu kawo saƙon da ku kuma kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, muryar Amurka, sunana Abun Didi Bunza. Ina kira ga gwamnatin Najeriya akan matsalar raba kasar nan da 'yan Biafra ka yi tuntuni. Ya kamata a kalli abin nan ta fuska biyu fa. Maganar da ya matasan arewa suka yi na cewa sun ba ibo wa'adi su bar yankin arewacin Najeriya, a san suwa a tushen magana. Gusali Biafra nan an yi shekara, yau shekara 50 da aka yi yakin Biafra. Kuma mutanen kudu yabo sun suka tadda waga kayan bai, sannan yanzu ga akwai Emda Kanu ya dade yana ikirari, ya dade yana ikirari a ba su yanke su a zo a raba kasa. Suna da makamai, suna da ni. Saboda haka magana na farko, majalisar Najeriya ta kalli abin nan da irin basira. Shugabannin kasar, shugaban kasar Najeriya ta kalli abin nan da basira. Sarakunan Najeriya muna buƙatar su kalli abin nan da basira. Ba komai na ba mutanen kudu ka cewa a zo a raba kasa, saboda sun fahimci manyan arewacin Najeriya ba su zai samu tasansu ba, ba su wa matasansu tubali ba mai inganci, ba su ba mu yin ingantacce ba, ba su ba mu yi mana wani abu wanda zai kyautata rayuwarmu ba nan gaba. Ba aza mu ga kasuwanci, ba aza mu duk da noman da muka ikirari ba, ba aza mu gare ba. Jaha 20 ko 19 daga garemu na arewacin Najeriya babu wani tubali da suka yi na yau a to a raba arewa, ɗan arewacin Najeriya su zauna dangin su su yi makansu, babu shi. Saboda haka mu ƙara ganowa cewa mutanen nan sun yi mushiri, wallahi sun yi mushiri. Saboda haka a je a zauna da su a ga mi an mahita, idan ya kamata ya kai koli sai an raba kasa, ga araba kowa ya ware yankin sa. Mu ko mu mai da hankalinmu mu shiga cikin mu yi karatun tsarin su, mu raya yankin mu, mazan mu da matan mu kananan.
To yanzu kuma ga labarai ta kaice.
‘Yan sanda a Jamhuriyar Demokratiyyar da Congo sun tsare masu zanga-zanga samar ɗari a birane daban-daban na ƙasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen shekarar nan. An yi zanga-zangar ne a Kinshasa, babban birnin ƙasar, da birnin Goma da ke gabashi da wasu birane ƙasar da dama. Waɗanda suka shaida lamarin a Goma sun ce ‘yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar, yayin da a Kinshasa ƙungiyoyin manema labarai suka ce an tsare ‘yan jarida da dama nan ɗan wani lokaci. Yayin da aiki da saƙon Twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa General John Kelly mai ritaya, wanda mutum ne da baya amincewa da rainin wayo a matsayin shugaban ma'aikacin fada ta White House.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin hantsi, sai kuma an jima da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu, da kuma wacce wato injiniya mu ta wannan safiya Malama Zainab Babaya, kuma kirini ke sallama da ku a huta lafiya.